This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Niger a gidajen rediyon amfani, Bara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu a yanar gizo a duk lokacin da ake bukata wato ta internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro assalamu alaikum Usman Kabar ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke fatan an wuni lafiya. Bari mu fara da jin kanin labarin duniya.
Wasu da ake kyautata zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri dake arewacin Najeriya. An ba da rahoton yin harbe-harbe a babban birnin Burundi kwana ɗaya bayan da wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin haɓarar da gwamnatin ƙasar. A yau Alhamis ne ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin farmakin da ta kwashe sa'o'i da dama ana yi a gidan saukar baƙi da ke babban birnin Afghanistan.
To menene zahirin abin da yake faruwa ko kuma ya faru a Maiduguri jiya a harin da ƴan Boko Haram suka kai wa jama'a? Shin wace matsaya aka cimma har aka sunhunta tsakanin malaman kwantiragin kasar Niger da gwamnatin kasar?
Gwamnati ta riga ta san kungiyar nan ta saifura zamu ba kan wallasa bace, saboda idan ta gice ka alƙawari ne tsawon shekara nawa da muka yi sinin protocol da kwar ita muka yi ta shan yajin aiki.
To kar amanta akwai shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu da ake kyautata zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri dake arewacin Najeriya. Wannan shine babban harin da suka kai a babban birnin jihar ta Borno cikin watanni biyu. Shaidan gani da ido sun ce ɗaruruwan ƴan bindiga ne suka kai farmakin a wata unguwa kusa da birnin sojojin Giwa a yammacin jiya Laraba, ɗauke da bindigogi da tada nakiyoyi. Rahotanni kuma sun nuna cewa akwai ƴan ƙunan baƙin wake cikin maharam. Sojojin dai sun yi nasarar fatattakan maharam bayan da aka kwashe sa'o'i da dama ana gwabza ba ta kashi. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ba da rahoton cewa akalla sojojin Najeriya uku da ƴan ƙato da gora shida da kuma ƴan Boko Haram ɗin da dama ne aka kashe a arangamar da aka yi. Sojojin dai sun kafa dokar hana fitan dare. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Kanal Tanko Gusau ya faɗi cewa an kafa dokar hana fitan ne da nufin kare rayuka da dukiyoyin jama'ar jihar Maiduguri. Wato jihar Borno. A kwanan nan Najeriya tare da makwabtan ƙasashe wato Kamaru da Chad da Niger suka kaddamar da farmaki don kawo ƙarshen tawayen da ƴan ƙungiyar ta Boko Haram ke yi, waɗanda suka yi sanadiyyar hallaka fiye da rayuka 10,000 da kuma sa mutane sama da miliyan 1 a arewa maso gabashin Najeriya rasa matsugunansu. Ƙungiyar Boko Haram ta kaddamar da hare-haren ta'addanci tun shekarar 2009 a wani ƙoƙari da take yi na kafa daular Islama irin tasu a arewacin Najeriya.
An ba da rahoton yin harbe-harbe a babban birnin Burundi wato Bujumbura kwana ɗaya bayan da wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar yayin da shugaban ke wata ƙasa. Har yanzu dai babu tabbacin wake da ikon ƙasar yayin da zanga-zangar siyasa da ake yi a kullum a Bujumbura ke haddasa faɗa tsakanin ɓangarorin jam'iyyun guda biyu. Shugaba Shadun ganin da ido sun ce an gwabza mummunan fada a ranar Alhamis a kewayen gidan rediyo da talabijin na kasar, wanda har yanzu yake hannun masu goyon bayan shugaban. Kuma sashen Afirka na nan murya Amurka ya ba da rahoton cewa an rufe gidan rediyon Burundi, sannan kuma mallakar gwamnati ne. Tun da farko gidan rediyon ya ba da sanarwar cewa shugaba Pierre Nkurunziza shine ke da cikakken iko kuma yake mulkin kasar, sannan yana da goyon bayan soji. Ba a tantance dai har yanzu wake iko a kasar ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya faɗi cewa shugaban na wani wuri inda ba a faɗi ko ina ne ba, a can wuraren Dar es Salaam inda ake yi a Tanzania a wani taro da ake yi don shawo kan maganan siyasar kasar a jiya Laraba.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin farmakin da aka kwashe sa'o'i da dama ana yi a wani gidan saukar baƙi da ke babban birnin Afghanistan, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar farar hula 14 ciki har da baƙi daga ƙasashen ƙetare. Shugaban 'yan sandan yankin mai suna Abdulrahman ya faɗi cewa an fara harin ne a daren jiya Laraba, lokacin da wasu 'yan bindiga suka fara harbi a otel ɗin Park Palace a lokacin da ake wata liyafa ga baƙin. Sa'o'i biyar bayan hakan 'yan sanda suka kashe mahara uku. Ofishin jakadancin Amurka ya faɗi cewa akwai ba'amurke ɗaya da ya rasa ransa a harin, kuma jami'an Indiya su ma sun ce 'yan ƙasar su huɗu ne aka kashe. Sanarwar 'yan Taliban ɗin ta ce 'yan bindiga sun auna wajen liyafar ne saboda kasancewa Amurkawa wajen, kuma ɗan ƙunar baƙin wake ɗaya ne tak da ke ɗauke da makamai masu sarrafa kansu ya kai wannan farmakin. Ofishin bada taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kashe farar hular, yayin da ta lura da cewa cikin watanni huɗun wannan shekarar farar hula kusan 3,000 ne suka jakkata, kuma shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a ƙasar.
Shugaba Barack Obama da manyan jami'ai daga yankin ƙasashen GOP sun ci gaba da taron koli da suka yi yau Alhamis akan batutuwan Gabas ta Tsakiya, ciki har da yiwuwar cimma yarjejeniyar makaman nukiliya na ƙasar Iran da kuma faɗan da ake yi a Iraki, Siriya, Yemen da kuma Libya. Ganawar da kwamitin haɗin gwiwar ƙasashen na GOP ya fara ne da liyafar cin abincin dare a jiya a fadar shugaban na Amurka, kafin daga baya zuwa yau Alhamis aka yi a wani wurin hutawar shugaban ƙasa da ake kira Camp David Presidential Retreat, mai tazarar kilomita 100 daga arewacin fadar White House. Mr. Obama ya ce tattaunawar ta zo ne a lokacin, kuma ya kira ta mai suna mai cike da ƙalubale a yankin ƙasashen GOP. Mataimakin mai ba da shawara akan tsaro Mr. Ben Rhodes ya faɗa wa Al-Hurra a jiya Laraba cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ake so a cimma a taron shine duba ƙarfin soja da kuma hanyar da ƙasashen na yankin GOP za su bi domin yin aiki tare da Amurka. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, shi kuma aka gama saurara. To, a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja fa an ba mu rahoton cewa sakatariya a birnin na Abuja tana cin wuta, wanda kuma hakan ya sa muka lalubi ɗaya daga cikin wakilanmu a Abuja, wato Nasir Adamu El-Hikaya, don jin me yake faruwa. Salamu alaikum Nasiru, barka dai.
Yawwa, barka dai Usman.
Yawwa, ya ayyuka a Abuja, me ke faruwa ne?
Alhamdulillah. Wato abin da yake faruwa, gobara ce aka samu a gefen babbar sakatariyar gwamnatin tarayya da ke tsakiyar birnin. Wato ginin da yake dab da wannan yanki da ke da fadar shugaban ƙasa da majalisar dokoki da babbar kotun ƙasa, wato Supreme Court. Da farko kafafen yaɗa labarai sun yi kuskuren cewa ma'aikatar ilimi ne wannan gobarar ta kama, saboda suna gini tsaye ne da ma'aikatar 'yan sanda. Amma da ƙurar ta ɗan fara lafawa sai aka gano sai ma'aikatar 'yan sanda ne ta kama da wannan wutan. Kuma takardu da dama sun kone, wanda jami'ai suka nuna
ma'aikatar
wutar lantarki ne. Sai dai wanda yake faruwa, Usman, tuni masu sharhi suna nuna fargabansu cewa wai ko dai wani abu ne ake neman ɓoyewa,
ko akwai lauje cikin naɗi kenan. To, amma su mutane, misali ma'aikatar 'yan sanda ce kace, kamar police affairs kenan?
Police affairs.
To, amma ka ji daga ɓangarensu ko su jami'an wurin suna magana a kai?
Kwarai da gaskiya, abinda suke nunawa akwai wasu ma'aikata da kamar ba za su yadda a yi magana da su ko a ɗauki muryoyinsu ba, da ke nuna fargabar kamar wasu takardu ne aka ƙona da gangan. Amma dai su manyan jami'an, abinda suke nunawa gobara ce aka samu daga wutar lantarki.
To, Malam Nasiru, ina ga
abin ya faru Usman, akwai shi ministan ilimi yana nawa, to Malam Ibrahim Shekaru, wanda shi ma yayi maza zai bar ginin da sauran.
To, ina ga abin da zai faru, saboda ba mu da cikakken lokaci, ina ga za mu bari sai an jima ashirin mun dare, sai mu jira mu ji rahoton da zaka hada mana akai. Mun gode kwarai Nasiru. To, masu sauraro, yanda ta faru kenan, ko kuma yake faruwa a cikin birnin tarayyar Abuja. Yanzu bari mu tafi mu ji a jihar mu ta Borno, wato Maiduguri kenan. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoto kan cewa shin menene zahirin abin da ya faru ne na harin da 'yan Boko Haram jiya suka kai a garin na Maiduguri. Ga shi da cikakken rahoton.
yayin da ake ci gaba da kasancewa cikin dokan takaita zirga-zirga a cikin birnin Maiduguri da kewaye, wasu rahotanni na nuni da cewa marana suka yi yunkurin kutsa cikin birnin Maiduguri jiya sun yi amfani da wasu mata ne wajen tara bumabumai akan wasu jama'a wanda ya halaka mutane wanda har yanzu ba a kayyade adadin su ba. Tunda misalin karfe 6:30 na maraicin jiya ne dai aka dinga jin karan harbe-harben bindiga da kuma karan wasu ababa masu fashewa wanda ake rahoton cewa bumabumai ne. Wanda bisa ne muka samu rahotannin cewa wasu maharana ke kokarin kutsawa birnin Maiduguri da rundunar sojan ta katse masa hanzari. Wannan nan lema ta kafa dokar hana fita na awanni 24. Sai dai wannan rahoton na safiyar yau ya tabbatar mana da cewa wasu daga cikin waɗannan mahara, musamman ma mata da aka yi musu damara da bumabumai, sun samu kutsawa cikin garin Maiduguri inda suka tada bumabumai kan wasu mata wanda ya sanadiyar mutuwar su. Sai dai har yanzu rundunar sojan bata yi bayani kan wannan batu ba. Na dai tuntubi ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa ta waitar ho wanda ya tabbatar mini da cewa waɗannan mata sun samu nasarar kutsawa cikin garin Maiduguri. Kuma yanzu hakan ya kamata jama'a su ci gaba da sa ido a kansu game da irin abubuwan da suke dauke da su. Wannan hari dai bai tsaya babban birnin Maiduguri kadai ba, don ko a kwanaki biyu da suka gabata sai da wannan mahara suka kai irin wannan hari garin Gulde dake karamar hukumar Askira Oba kudancin Borno. Wannan nan ma aka ce sun halaka mutane da dama. Ga dai abinda ɗaya daga cikin waɗannan mutane da ya samu tsira da ransa yanzu haka kuma ke karban magani a asibitin garin Biyu ya shaida min ta waitar ho.
Muna zaune a gaban gida, mun zo sun rarrabu ne kawai a cikin gari. Wanda ya shigo daga Brako da ya ce mai gidansu ne ya zo ya fara musu harbi farko, wanda su bayan kenan kan su riga sun samu fara aiki.
Kamar da maidai suka shigo,
da mashina ne suka shiga, to suka fara harbe-harbe. To lokacin mu Allah ya sa akwai yan bangon yan kadan wanda muka aje san da kafin nan zai zamu dan rabu kenan. Wanda daga nan suka kore mu gaba ɗaya suka bar mu gaba cikin gari. Sun samu aƙalla sun kashe mana mutane 15.
15 a cikin garin Gulde kawai.
Wanda har yanzu ma wasu ba samu an jana'iza ba.
A ce kai ma kana karɓar magani ko a asibiti?
Amma alhamdulillah mun samu, na samu sauki kamar ni.
Yanzu gaban garin Gulle yaran ne ke da a cikin
garin yanzu.
Ko sun fice sun kori mutanen garin kuma sun sake tafiyar su?
Su ma ba cikin garin suke da zama ba, suna bayan garin. Sa man ya ta ne kawai.
Ko sun shigo ne suka kai ma mutane hari suka sake ficewa abin su?
Har yanzu mutane da yawa suna asibiti. Akwai mutum dama wanda yana Gombe a medical center yanzu.
Yawa.
Sai da aka yi operation nashi a daya sannan aka cire bullet.
Yau abinda ma nake son tambaya, mutane kamar nawa ne suka ji raunuka ne?
Kallon mutane sun kai ilba duk wanda na samu na rubuta sunan su already na 38. Sauran ban samu na rubuta ba, dun ba mu sabu sai da yake banda yakin lafiyar da zan samu ne.
Duk da irin wannan nasarori da rundunar sojan ke samu, waɗannan mahara dai na ci gaba da kai hare-hare, musamman ma kan ƙauyukan da hankalin jami'an tsaron bai kai gare su ba. Wannan yana ɗaya cikin babban ƙalubale da jama'a ke fama da shi a halin yanzu. Sai dai al'umma birnin Maiduguri na ci gaba da jajircewa ne wajen yakan waɗannan mahara, wanda suka ce ko da za su sadaukar da rayukansu ne za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa sun kare kansu da dukiyarsu game da wannan shiri da yayan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke yi musu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma sai mu ce bari mu tafi jamhuriyar Niger, inda zamu ji cewa malaman kwantiragin kasar da kuma gwamnatin Niger sun dade suna takun saka inda su malaman kwantiragin suke ta yajin aiki. Wakilin mu Mani Shu'abu ya aika mana da bayani ko kuma rahoton cewa an samu daidaito har ya tattauna da ɗaya daga cikin su.
Malam Sadisu Muhammadu kai ne babban magatakar na kungiyar malaman kwantaragi a cikin mayan makarantu cikin jiran Buraɗe. Wato labari ya zo mana kun samu ku sasanta kun hawo teburi tare da gwamnati domin sasanta wasu kan matsalolin ku. Ma sani matsalolin kamar da me ne?
Eh lalle alhamdulillahi abinda muke mako kowa duka ya samu karbuwa tunda akwai rafel imprim da kare wanda lokacin da gwamnati ta fara bada shi wannan alawa skin akwai da yawa wanda sun yi shekara same shi ba. Gwamnati ta luke alƙawarin ƙarshen watan Juli za ta biya wannan duka rafel din na prime decree wanda ba same shi ba. Akwai kuma rafel salar wajen takarda wahida ta shidda a Trezor a Dinkine. Gwamnati ta luke alƙawarin za ta biya wannan kuɗin ƙarshen watan Juli. Akwai kuma magana tashin member du bureau na cikin kungiyoyin da suke cikin Cyprus. Gwamnati ta luke alƙawarin insha Allah wannan duka member du bureau da yake shiga bureau national za ta shi ta kai shi yami. Kuma akwai babban abinda muke roko shine gini salarial. Gwamnati ta ce a sa community ko committee and plus wanda zai fara aiki tun wanga satin tsawon wata guda an ya ƙara aiki wani committee kin za su tura aikin travel din su a la prestation na government. Sannan kuma wannan biya gwamnati ta ce lalle ta ga ta doka lahinta ta karbi lahinta da ba ta biyan abu kamar yan kontragi a lokaci to ta doki alƙawarin za ta biya su tun wanga satin kuma daga bakin wanga watan ba za a ƙara huta 30 ga wata ba ba a biya abu kamar yan kontragi ba. Kenan ga abubuwan da suka samu karbuwa aka samu yarjejeniya bisa kansu kenan mutanen mu su kama jikinsu alhamdulillah. Gurin mu ya cimma ruwa. Abinda muke fata da mu shine gwamnati dole ta jawaya ta kira mu bisa kan teburin shawara har mutum mai yarjejeniya da akai kenan kowa kuma bisa kan aikin shi.
Bugu da ƙari tsawon shekaru uku kuna gagurmayar neman haƙoƙin ku. Ashe kuwa wannan hawan teburi da kuka yi da gwamnati kuna sa ran zai shafe muku hawaye?
Hakika muna ganin alamun gwamnati za ta biya mana bukata saboda gwamnati ta riga ta san kungiyar nan ta Cyprus zamu ba kan wallasa bace saboda dan ta ki cika alƙawari ne tsawon shekara nawa da muka yi sanin protocol da accord ita muka ta janya jin aiki har ƙarshen shekara nawa ga shekara muna jayayya da gwamnati har kai da gwamnati ta ga kai lalle in ba yarjejeniya ta riga ta yi da mu ba aka sanin protocol da accord mu ba za mu ba da dama a ce an yi aiki a Niger ba. Kenan gwamnati karuwa ta ce da ta cika alƙawari bisa kan protocol da kuɗin da muka sanya da ita yau.
Sai mu ce Allah ya ci gaba da daidaita tsakanin irin waɗannan matsaloli. Sannan kuma kar a manta ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu je ga Jumai Ali don jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya dake Kaduna zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Sunana Abubakar Dangambo. Ni tambaya ta ita ce shin da gaske ne likita mutane masu shan sigari maza da mata idan sun haifi ya matsalar da take cikin sigari tana shafar ƴaƴansu?
Na'am, bincike ya kasu kashi-kashi kuma likitoci sun kasu kashi-kashi na bayani kan abin da ke matsalar wato shan taba ga mace mai juna biyu. Babban matsalar da dai aka sani ga shan taba ga mace mai juna biyu shine yana iya haddasa ƙwari. Na biyu kuma yana iya sa wato abincin da kan ke samu a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa ba za ta wadatar da shi ba. Saboda haka sai a haifi yaro ɗan ƙarami ko kuma mara ƙwari wanda ba zai iya jurewa alhalin duniya a yanayin lokacin da aka haife shi ba. Wato abin da ake nufi low birth weight. Wato sai a haife shi ɗan ƙarami kamurare wanda jikinsa ba ta iya jurewa alhalin duniya sai daga nan da nan wani lokaci cututtuka na yawan shiga jikinsa har a rasa shi ko ya mutu. So yanayin da yadda taba ke shafar mace mai juna biyu kenan. Amma ba wai taban na wucewa ba ne har ya shige cikin jikin yaron ba, a'a, a cikin jikin uwar yake. Sa'an nan sinadaran da ke cikin taban sukan haddasa cewa baya samun abinci, baya samun ya shiga wajen shi jaririn yadda ya kamata. Sai ka ga wato abubuwa garkuwan jikinsa, nauyin jikinsa da sauransu ba za su wato haɓaka yadda ya kamata ba, hayyar in an haife shi kuma sai ya samu matsala.
To mutum na gaba bismillah ko malama.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Anas Aminu Jami, Matsira, Kano. Shin wai me ke yawan kawo kansan mafitsara? Da za ka ga ana cewa wai manya ne suke, amma yanzu za ka ga har yara suna yi. Shine nake son likita ya min ƙarin bayani akan wannan.
To
shi kansa na mafitsara a nan Afirka ba a cika yawan samunsa kamar yadda ake samun shi a ƙasar Turai ba, amma ana samunsa. Kuma kamar yadda ka ce ne, da an fi samun shi a wato manya tsofaffi haka ne sun fi fama da shi. To amma daga bisanin nan shi sai aka gani yara ma wani lokaci ana samun su. Kusan dai kamar kansa dai cuta ne da aka fi samun su a tsofaffi, wato wanda zai zamu ce wanda ya shige shekara 40 zuwa 50 sama haka, za ka ga su aka fi fama da matsalar kansa, ko ta kowane jiki ne, ko na nono ne, ko na mahaifa, ko na makogwaro, ko na ciki, na hanta da sauransu. Duk za ka ga cewa an fi samunsa a tsofaffi, ko kuma wanda suka ɗan hawa wasu shekaru ba a cika samunsa a yara ba. Shi ma na mafitsarin haka yake, an fi samunsa ne a manya fiye da yadda aka fi samunsa a yara. Shi kuma kansa dai har ila yau gaskiya ba wanda zai iya gaya ma dalilinsa. Abu ne da ke iya tasowa ba tare da wani dalili ba, hakan nan kawai wasu ɓangaren jikinka za su samu, zai tashi kawai sai ya juya ya zama kansa. Yana iya faruwa a mahaifa, yana iya faruwa a ido, yana iya faruwa a hanta, a saifa, a mafitsara, duka ga su ba inda bai iya tasowa. To shi yasa har yanzu idan kansa ta zama babban kalubale ga ɗan adam, ana ta kokarin magani, domin abu ne wanda har yanzu ba a fahimce shi kwarai-kwarai yadda ya kamata aka fahimci sauran cututtuka ba, kuma maganinsa kuma yana da wuya. Amma yana iya shafan yara kuma a wani lokacin, amma ba kamar yadda yake shafan manya ba.
To mutum na gaba bismillah ko? Kuna jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina jin
ku. Yawwa.
Sunana Aminu Abdu Basa noma sani ne da kungiyar Mure Kalaka, kishin jihar Kano.
To
tambaya ta ita ce, wato na ji wannan yana damuna, idan dillo wato ni zo gani sai jikina sai da kai, sai kuma sai kuma a jikina. Mun naji asibiti naji wallahi abin ya cira. Wani ke mai wato shawara a gurin likita me ya kamata na yi misali a kan wani abu, idan ta zo ganin kenan ko kuwa akwai magani da za a amfani da shi samu waraka, wani ke tambaya ta.
To likita gare ka.
Na'am, idan tunda kamar yanzu na kai bayani akwai abin da in ka ci ko kai amfani da shi yake sa kai ka yin.
Ha, ya ce in ya ci zogala.
Ya shi ne a yi zogalan nake nufi, tunda ya fahimci cewa in yi amfani da zogala ita ce kawo masa wannan kaikayin. Wasu kusan kowa da kowa na da abin da Allah ya sa bai jikinsu baya so. Akwai wanda zai gaya maka idan ya tsaya, kamar ina da ɗan uwa wanda idan shi ya ci naman rago, duk yadda za ka yi ka ɓoye naman rago cikin miya, in dai har ya ci naman ragon to zai kaikai a jikinsa. To kowa da abin da ke iya sa masa irin hakan, haddasa irin wannan abin da ake cewa kamar borin jini ko kaikai a jikinsa. To tunda ka fahimci cewa zogala ce, to babban abin da shawara da zan baka shine sai ka daina cin, amma ka daina mu'amala da zogalan kenan. Ko kuma duk wani abin da in ka san ka ci ko ka taba ko ka shafa ko ka sha yana iya haddasa kaikai a jikinka, abin da ake cewa turanci allergy kenan, to kai ma sai ka daina amfani da wannan abin, shine kadai maganinsa. Domin idan ka ci gaba da amfani da shi din haka, za ka riƙa zama cikin rashin kwanciyar hankali kullum, in kai amfani da shi sai ka yi ne kana kaikayawa.
To me tambaya na gaba?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wada ba kure ne.
To malam Wada.
Ma'aikacin ina da wasu matsala ne wanda yau kusan shekara 7 kenan yanzu.
Me yake?
Ne suke dan fito ma. Eh. Ne wato suke dan fito ma ta huna kan nan. Idan dai wani abu na takalmi ya shafi gurin, to sai gurin ya kai sai kuraje su dinga fito ma.
To likita me zaka gaya ma?
Abinda bai kara mana bayanin ba shine wani irin takalma ne idan ya sa ke haddasa masa, ke ja masa wannan kaikayin ko kumburin da kafa ko kurajin da kafa?
Malam Wada ka ji ko?
To takalman dai kamar in dai wanda ya rufe mun wanda ya gurin ne, amma idan na sa kamar slippers to ba wani matsala.
Kusan kamar ya nuna kenan cewa jikinka bai son takalma masu matse maka wanda za su hana iska gudu a kewayen kafanka. Wato kamar cover shoes kenan, amma inda za ka sa sandals wanda ko kuma slippers wanda za su bar ke zai. Na'am, ina jin
ka. Amma kamar musa in na sa kuma na sa safa ba matsala. In na sa safa na sa to
to ina shine abin da nake bayani da nake kenan ina ganin kamar abin da ke faruwa shine zufan da kafan ka ke yi idan ka sa abin da ya rufe shi ne zufi fatan kafan shike haddasa ma kurajin nan shi yasa za ka ga cewa idan ka sa ko bashu ba za ta abin ka sa safa kafin ka sa wannan ko bashu din ba za ta dame ka ba domin safan za ta rika hana wato zufa na kafa amma inda ba safa za ka ga cewa suna damun ka to wasu haka suke wasu jikinsu yanayin su kenan shi yasa zaka ga ko ga mata akwai wata da zaka ga duk kullin da zata yi ba za ta sa zinari ba domin zinarin na sa ta kuraje a wuya wata kuma ba za ta sa azurfa ba domin shi ma haka ne kan haddasa to kai naka ya kasance idan ka sa takalmi ne wanda idan ya rufe ma kafa ya sa zufan kafa ta taso zai haddasa kuraje to kaga irin wannan sai ka guji irin wannan sa takalmi sai dai ko maganin su kamar yadda kuma ka faɗa shi ne idan ka sa in zaka sa takalma da za su matse ma kafa kuma ka sa safa kenan domin kada zufan ta taso ba
to mai tambaya na gaba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina na Hassan Bala daga Goran Dutse.
To.
Wato wani lokaci ne haka ko na dan yi tafiya da dan yawa a ƙasa haka sai kafa ko ta hagu haka bari ɗaya yiri ko kuma in na ci abu haka ne mai ko da yawa da yaci shine nake tambaya wa dan na tafi sai asibiti haka ake tunanin ko ulcer ce an dan sa ni akan drug to amma me ku kawo irin wannan ciwon haka ko gaba ɗaya ta rike
to
kafa na hannu
a gaskiya yana da wuya ga bayanin ka kai a fahimci ko me ke iya jawo haka domin abinci mai maiko ko wani abu bai kamata ya jawo ma ciwon bangare ba da ma ka ce ciwon kafan zuciya ko ciwon ciki sai in ce tumba yana da nasaba da ciwon ulcer amma bangaren jiki kamar hannu ko kafa ya ma ciwo don ka ci wani abu mai maiko yana da dan wuyan ganewa dole sai an je an yi bincike an dudduba aikin kodanka a duba hanta a duba wasu sinadarai na jikinka da niyyar cewa za a iya gano ko watakila wani akwai wata damuwa daban amma ba ulcer ba ta jawo hakan nan ko maiko ita ba ta jawo wannan
to tafiya kuma da ya ce in ya haifa
tafiya na
ya ce in yayi tafiya kafan ta kan rike
to shi ma dai zan ni ina ganin kaman dai yana da bukatun aje a duba a x-ray na kafan a gani wato a yi hoto kenan na kafan za a bincika shi a gani kuma ya bi ziyarci likitocin ka shi su za su iya fahimtar su kware su duba masa wannan bangaren
to abinda ya sawaka kenan sai kuma makon gobe cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya.
To mun gode Jummai yanzu kuma bari mu ji sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. To ga farse mu saboda lokaci ba za mu samu kawo shi ba amma ga labarai a takaice.
Wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya. Wannan shine babban harin da suka kai a babban birnin jihar ta Borno cikin watanni biyu. Shaidan gani da idan sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga ne suka kai farmakin a wata unguwa kusa da barakin sojojin Giwa a yammacin jiya Laraba, ɗauke da bindigogi da nakiyoyi. Rahotanni kuma sun nuna cewa akwai 'yan kunar bakin wake cikin waɗanda suka kai harin. An ba da rahoton yin harbe-harbe a babban birnin Burundi kwana ɗaya bayan da wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar yayin da shugaban ke wata ƙasar. Har yanzu dai babu tabbacin wake iko da ƙasar yayin da zanga-zangar siyasa da ake yi kullum a Bujumbura ke haddasa faɗa tsakanin ɓangarorin jam'iyyun adawa. A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin farmakin da aka kwashe sa'o'i da dama ana yi a wani gidan saukar baƙi da ke babban birnin Afghanistan. Wanda ya yi sanadiyyar mutuwar farar hula 14 ciki har da baki daga kasashen ƙetare. Shugaban 'yan sandan yankin mai suna Abdulrahman ya faɗi cewa an fara harin ne a daren jiya Laraba.
To haka yake Maryam sai mu ce sashen Hausa kuma na muryar Amurka yana taya murna sannan kuma yana sa ran za a ɗaura auren Yahaya Abdullahi Bello da Hauwa Garba Kazauri a ranar Asabar mai zuwa 15 ga wata da ƙarfe 2 na rana a gidan Alhaji Salisu Garba a Sha Iskawa Kazauri a Najeriya. Sannan kuma iyalan Alhaji Aliyu Haranda su ma suna farin ciki da gayyatar mutane wanda za a auren 'ya'yansu Jamilu Usman da Aisha Dauda da kuma Nura Usman da Jamila Sulaiman a masallacin Talex ke tudun wadaya Zaria shanar 15 ga watan nan. Kafin yi salama da ku bari miƙa ku ga Halima Jim Rauda, Jamila Kabiru Fage. Ni dai nan zance sai Allah ya kai mu a madadin ita Julia da ta hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau wato Misha sai Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa Usman Kabara ne daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bi salamu.